A ranar Talata 30 ga Janairun wannan shekara ne aka kai mahaifin yaron asibitin mata da kananan yara dake tsakiyar garin Sokoto da matsalar juna biyu kuma ya kai lokacin haihuwa. Sai dai bincike ya nuna da wuya ta iya haifar abin da ke cikin cikinta. Kamar yadda daya daga cikin ma'aikatan asibitin da suka yi hidima da matar, Hafsat Muhammad Baza, ta bayyana.
Suna son ya nuna cewa yaron yana da kai babba. To kaga tunda hoton ya nuna haka nan da man dole sai ya za a yi ba ta iya haihuwa ta.
A lokacin da aka yi mata aikin tiyata sai aka fitar da yaro wanda ba a saba ganin irinsa ba. A cewar Maryam Yusuf Muhammad, daya daga cikin dangin mahaifan yaron da suka yi hidima da matar a asibiti.
Yaron kanshi kamar kai biyu ne aka haɗe wuri guda. Yana da idanu guda hudu, yana da hanci guda biyu, yana da baki guda biyu, yana da kunnuwa guda biyu. Sannan kuma daga bayan shi wurin lakashi guda yake halitta Allah ke alhamdulillah. Mahaifiyar yaron dai an yi mata operation CS, an yi daidaita, an cire wannan yaro, amma dai ita kanta dai ba ta da wata wadatattar lahiya.
Mahaifin yaron Yusuf Abdullahi yana cike da al'ajabi ganin irin abubuwan da yake gani a wasu kasashe na duniya. Yau gashi a gidansa cikin iyalinsa.
Yau sai gashi Allah ya sada mu da abin wannan yaro da aka haifa mini a asibitin WCWC. Allah ya kaddara ya zo da wata siffa wadda mu ba mu saba ganin irin ta ba. To alhamdulillah, mun gode Allah, duk abin da Allah ya baka za ka karba hannu biyu, mun karba hannu biyu kamar yadda Allah ya ba mu shi.
To ko yaya masana kiwon lafiya ke kallon wannan lamarin? Dr. Umar Idris, likita ne a Sokoto, ya ce ana samun irin wannan lamarin kaloli mabambanta.
So wannan rashin lafiyan ko in ce wannan al'amari akan same shi ne a lokacin da kwan mahaifiya da kwayar halittar mahaifinsa suka hadu. Bayan sun hadu sun fomi embryo, yakan fashe ya zama guda biyu. To a lokacin da aka samu tsaiko na lokacin da ya kamata ya rabu ya bada yan biyu guda biyu lafiyayyu, sai zamanto an samu tsaiko tsakanin rabi da rabi, sai zamanto ya fara rabewa amma bai yi da rabewa ba. To wannan shi zai haifar da a haife su su ci gaba da girma a ciki, a haife su kaga ko dai kawunan su a haɗe, ko kafafuwan su a haɗe, ko hannaye a haɗe, ko gefen kirji da cikin su a haɗe.
A cewar masanin kiwon lafiyar, babu abu ɗaya da za a ce shine takamaiman abin da ke haifar da haka.
Amma akwai dai risk factors, akwai abubuwan da za a iya cewa wa'innan suna ɗaya daga cikin da za su iya zama sila na su haifar da shi. Ɗaya daga cikin su shine genetics. Genetics wato ya danganta da yanayin halitta na zuri'a wannan iyayen da suka haife su, ko kuma ya zamanto a environmental factors ne, yanayiwa yanayin al'ummar da suke zaune a cikinta, ko kuma ya zamanto a abin da muke cewa trauma, wato rauni. Mace na da ciki sati ɗaya, sati biyu, tamatan tana da shi ba, ta samu rauni, a hatsari ne, a buguwa ne, ya danganta wani irin rauni ne wanda zai iya haifar da wannan tsaiko a wajen rabuwar wannan kwayoyin halitta. Haka kuma akwai shaye-shaye da mata ke yi a lokacin da suke da juna biyu na kayan gargajiya, hakukuwa ne, itace ne, da kuma kwayoyi ma na asibiti wanda bai dace mace ta sha ba a lokacin take da ciki. Ba a ce ga kwara ɗaya da ke haifar da shi ba, amma yakan yi ya zama sila da zai iya haifar da wannan matsala.
Wasu lokuta idan aka samu hakan, bincike kan iya nuna ko za a iya raba yaran da aka haifa a haɗe kuma su rayu, ko kuma akasin haka. Muhammad Nasir, muryar Amurka, daga Sokoto a Najeriya.